إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيان هكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادواء وانا يمتشي من البركة نجمة يو أشرين ترى قوة رمضان هجر المائكي صلى الله عليه وآله وسلم دمو الأيد الذي هدد أربعين دقاء وانا كميك دي دي دا أشرين بيو gawatan biyar miladiya ta 2020 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma, wanda kuma muke cikin tafsirin suratul anbiya. Wannan shine majalisin mu na 17 a wannan sura, kuma shine majalisin mu na karshe a wannan wata mai albarka. Muna fatan Ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana nabad lafiya da rai da lafiya. Muna wato cikin tafsirin ayar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa nada'u mawazin al-qist li yawm al-qiyamah fala tudlamu nafsun shay'a. Mala Abdurrahman sai karanta ali.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa nada'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah fala tudlamu nafsun شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
الله يشي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة كما زام سيما أوني نآدلتي أرانا القيامة فلا تظلم نفس شيئا با ذا أذالنشو ونليد كومي با وإن كان مثقال حبة من خردل كودا أيكن يازنتو كوكوتن كوشنكو برغودن ويركو مياني أتينا بهذا مزودشي وكفى بنا حاسبين كما من إسم زنتو ما سيحسابي. وانا آية رجية مني بياني أكنتا نتشي ونادك تشكين آيو نسكي تبتا دادل تشم أبنجي سبحانه وتعالى harta a ranar gobe kiyama sai an yi awan ayyuka, kuma Ubangiji subhanahu wataala zai saka kawo kowa gurgurdan yadda wannan awo ya kaya. Fa man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khasirat wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yuzlimun. To daga cikin matsalolin da malamai suka yi magana akan sa dangane da ayoyin da suka yi magana akan al-mizan ko awo a ranar gobe kiyama, wanda shine abinda ya rage mu ambata akan wannan aya, shine da yawa daga cikin malaman musulmi na da da na yanzu sun tafi akan cewa wannan awo awo ne na gaske, awo ne na hakika, kuma za a yi awo ne da ma'auni, ma'aunin nan yana da ainihin mazubai guda biyu, kuma yana da al-lisan wato sandar da take rike da shi a ciki, za a kawo shi gaban dukkan halittu da kowa zai gani, a sanya ayyukan kyawawan ayyuka a mazubi guda, a sanya munanan ayyuka a mazubi guda, wanda Ubangiji subhanahu wataala ya riga ya hukunta tuman kirki ne tun a duniya. To mazubin ayyukansa na masu kyau za su yi rijiyar sai ya tafi aljanna, wanda kuma munanan ayyukansa suka yi yawa su kuma wato ma'aunan ayyukansa ko kuma mazubin ayyukansa na abin da su za su yi nauyi, waɗancan kuma su yi sakayau sai ya tafi wuta. To wannan shine abin da malamai suka haɗu a kansa na cewa mizani wani abu ne na gaske, kuma Ubangiji subhanahu wataala zai kafa shi a gaban halittu gaba ɗaya, wanda yana da mazubai guda biyu, yana da lisan, lisan shine wannan sandar da take rike da waɗannan mazubai guda biyu, wanda yayi nauyi yayi kasa, wanda kuma yayi saka yayi sama. To da wannan ne za a auna ayyuka, kuma ayyukan mutanen kwarai za su yi nauyi, saboda ko a nan duniya aikin kwarai yana da nauyi, ba kowa ne yake tsayawa yayi shi ba, ba kowa ne yake daukan shi ba. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. saboda ko anan ayyuka na alkhairi suna da nauyi ba ko ake iya yin su ba, to haka nan a ranar gobe alkiyama za su yi nauyin akan ma'auni na auna ayyuka. Malamai sun yi sabani game da wannan awan, me za a auna a cikin waɗannan ma'aunai guda biyu, wato me za a zuba a auna, an samu maganganu guda uku, kowace magana tana da hujjoji kuma suna iya zama dukkaninsu abu ɗaya ne ko kuma suna gaskata juna, sashinsu baya ƙaryata sashi, ba za a ce ba za su iya haɗuwa gaba ɗaya ya zanto duka aka yi gaba ɗaya ba. Daga cikin malamai akwai da yawa waɗanda suke cewa al-mawzun shine sahihul amal, sune takaddun ayyuka su za a auna, kowane mutum akwai takaddun ayyuka tare da shi, kamar da Allah ya ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura. Allah ya ce kowane mutum mun daura masa littafin ayyukansa a wuyansa, kuma za mu fitar masa da wani littafi wanda zai ganshi a buɗe a gabansa. Saboda kowane mutum yana tattare da takaddun ayyukansa, littafin ayyukansa tare da shi a ranar gobe kiyama da zai tashi da shi. Saboda haka suka ce wannan takaddun ayyuka sahihul amal su za a auna a cikin waɗannan ma'aunai. Sannan suka yi hujja da hadithul bitaqa. Hadithul bitaqa hadisi ne mashhuri wanda Imam Ahmad da Tirmidhi da Ibn Majah da Al-Hakim da wasu daga cikin malamai suka fitar da shi, wasu da yawa daga cikin malamai kuma suka inganta shi, kamar Tirmidhi ya ce hadisi ne hasan, gharib Al-Hakim ya inganta shi ala shartu Muslim, Imam Az-Zahabi ya yi muwafaka da shi akan wannan, sannan kuma Sheikh Nasiruddin Al-Albani da Ahmad Shakir duk sun inganta isnadin sa. Wani hadithul bitaqa hadisi ne aka rawaito shi daga Abdullahi dan Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khala'iq yawm al-qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala zai fito da wani mutum daga cikin al'umma ta a bainar jama'a ranar gobe kiyama, fayanshuru alayhi 99 sijilla, baza masa kundayen ayyukansa 99, baza masa su a gabansa, kullu sijillin mithlu maddil basar, kowane kundi iya ganinsa, iya kurewar ganinsa, wato yawansa da girmansa. Thumma yaqul, sannan Allah ya ce da shi atunkiru min hadha shay'an, azalamaka katabati alhafizun, ce akwai wani abu a cikin nan da baka san da shi ba, akwai wani abu da aka kara wanda baya cikin aikinka, shin marubutana waɗanda suke tsaranka, mala'iku marubuta waɗanda suke tsaranka sun zalunce ka da wani abu, sun sa maka abinda baka yi ba, ko kuma sun rage maka wani kyakkyawan aikinka? Sai ya kulu la ya rab, sai ce a'a ya ubangiji, ba haka ba ta faru ba. Sai Allah ce da shi afalaka uzrun, to kana da wani uzuri don waɗannan duk kundayen munanan ayyukanka ne? Ga sunan 99, iya ganinka, kowane kundi iya ganinka cike da munanan ayyuka, to kana da wani uzurin da ya sa har haka ta faru? Fayaqulu la ya rab, yace ya a'a ya ubangiji, banda abin da zan ce, banda ta cewa. Fayaqulu bala inna laka indana hasana, Allah ce a'a, kana da wani kyakkyawan aiki a wajenmu. Fa innahu la zulma alayka al-yawm, domin a yau ba za a taɓa zaluntar ka ba. Fatukhraju bitaqa, sai a fitar da bitaqa. Bitaqa shine takarda kankanuwa, sai kankanuwar takarda ruqa saghira, a fito da wata kankanuwar takarda fiha ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah, a cikinta abinda ke rubuce shine ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fa yaqulu, sai Allah ya ce da shi to zo kaga awan da za a yi maka, zo za ka ga sanda da za a saki awo. Uhdhur waznak, sai ya ce ya rab ma hadhihi albitaqa ma hadhihi as-sijillat, wala igbuntu wa takadda, me za ta yi a gaban waɗannan maka makan kundaye da ke gabana? Kawo ga gunda ciki a gabana 99, iya ganina da wani igbuntu wa takadda, ya za ta yi da waɗannan? فقال إنك لا تظلم التي آه كي يقول بذاء ذلك كبا فتوضع السجلة في كفة والبطاقة في كفة سيأتني وانا كن دا يأتك معوني قدا سيأتني وانا إركرمتك دا معوني قدا. النبي صلى الله عليه وسلم فطاست السجلات وثقلت البطاقة سيقول أنن كن دا يقبع ليس يسمع بعنوي يتقوم أن التكدى بنتوى ستيكسا تينوي فلا يثقل مع اسم الله شيء باب وانا أبو وانديكي نوي تارد سونان الله تقول وانا أبو أكفتن تاشد سونان الله باكم إبني تقول وانا حديثي كالالا نون تكدون أيوكا سزاء أونا تقول وانا يانا نون تيوى أن أكتاش أو أرانا القيامة تكدون أيوكا نزاء أونا wasu kuma da dama daga cikin malamai suka ce a su ayyukan kansu za a auna su ayyukan kansu za a auna ayyuka na kwarai Allah subhanahu wataala zai mai da su ajsam nuraniya ajsam munira wato sai mai da su jukuna ne masu haske suna haske shi abinda zai tabbatar da wannan hadisi da suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin falalar hadis falalar suratul baqara da ali imran Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za su zo suna haske za su zo suna haske ka annahuma ghamamatani aw firqani sawa aw firqani min tayrin sawaf za su zo suna haske kamar girgije ko kuma su zo kamar garken tsuntsaye guda biyu waɗanda suka yi sahu sahu to kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa suratul baqara karatun suratul baqara da karatun suratul ali imran ranar gobe kiyama waɗannan za su zo an mai da su wani jiki mai haske kamar girgije ko kuma kamar tarin filin tsuntsaye wanda suka kasu gida biyu suna haske to kaga ayyuka ranar gobe kiyama Ubangiji subhanahu wataala zai juyar da su su koma wani abu jiki to kuma su ne za a auna haka nan kamar yadda ya zo حديث البراء ابن عازب وعند إمام أحمد يروي حديث من صو عند النبي صلى الله عليه وسلم ينسيها أما قبرته أشكي يكي فلرشي وأيك متن أم بين شاء قبري أيك متن زي زومتا جكي كمر وتود سورة كمت متن جنا كنشي هكذا ممونا أيك سشيبا وعند زي سورة انتاش سورة متن يزود ممونا كما ينا واري فكذا أشي ayyukan su za a mai da su kamar jiki a auna wasu daga cikin malamai suka ce a ashabul a'mal din za a auna su kansu mutanen kowane mutum shi za a auna wato a sanya shi a cikin ma'aunin a auna shi yayi nauyi a ma'aunin sa na alheri shikenan yayi sakayau shikenan suka ce hujja anan hadisin nan mashhuri wanda yana cikin sahih al-bukhari Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa za a zo da wani mutum wanda yake mai kibar gaske mai yawan ci mai yawan sha al-aqulu sharub yati yawm al-qiyamati la yazun inda Allah janaha ba'uda zai zo a ranar gobe kiyama amma awan sa ba zai kai fifikin sauro ba duk girman jikinsa cinsa da shansa an zo aka sa shi a mizani aka auna shi to nauyinsa ba zai kai da fifikin sauro ba suka ci to kaga anan shi sahibul amal din aka auna a cikin manaqib na Abdullahi dan Mas'ud kamar da Imam Ahmad ya rawaito da Tabarani da sauran malaman hadisi sun yi bayanin cewa wata rana Abdullahi dan Mas'ud yana hawa itace sai kaurinsa haka sai ya fito to zanin sa ya dage ko ya dage zanin sa saboda taka ice sai kaurin sai fito shi ko ya mutun ne wanda yake bashi da kiba siriri to sai kaurin nashi sai ba wata habbai dariya sai suka yi masa dariya shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaurin nasa kuke wa dariya innahuma fil mizani athqalu min jabal uhud a mizani ranar gobe kiyama sun fi dutsen uhud nauyi to kaga wannan shi ba ya nuna cewa mutum din za a auna ga gashi za a auna Abdullahi dan Mas'ud kaurin sa kadai ya fi dutsen Uhud nauyi to bare shi kuma gaba dayan sa Ibn Jarir al-Tabari ابن جرير الطبري كبير المفسرين شي كما ابن ديكي تشيوا ينا غنين كفة الحسنات واتو مذبن كاوا وان ايوكا وان الميزان زاء سن يشي متن من نيد كاوا وان ايوكا سا اتكين كفة قداء لأ مذبي لأ دايا مذبن كما اتن يمونا نا ايوكا سا saboda ka idan shi da kyawawan ayyukan suka yi rinjaye shi ke na tafi aljanna idan kuma a amuna da ayyukan sa suka rinjaye shi shi da kyawawan ayyukan sa to sai ya tafi wuta to waɗannan maganganu duka za su iya haduwa gaba daya za a iya auna duka waɗannan za a auna ayyukan za a auna masu ayyukan za a kuma wato auna takaddun ayyukan kamar yadda duk nusus sun nuna haka su yasa lamatu shankiti yake cewa za su iya haduwa gaba ɗaya kuma sashin su baya kare ta sashi zahirin wannan aya har ila yau yana nuna mana cewa ma'aunan ba ma'auni ɗaya bane kamar yadda wannan ayar take nuna wa nadau almawazin alqisba almawazin ma'aunai haka nan ayoyin da suka zo cikin suratul araf والوزن يوم إذن الحق ومن ثقلت موازينه فذا يزو لجمعي وانما أوننس سكي نوي هكذا أشكين سورة المؤمنون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون هكذا أشكين سورة القارعة فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية فقد دعنا ya zo da sigar jami'i mawazin yake nuna cewa ma'aunai ne da yawa ba ɗaya ba wannan shine zahirin ayoyin wasu kuma daga cikin malamai suka ce almizan din guda ɗaya ne ma'aunin guda ɗaya ne sai dai an yi amfani da jami'i saboda yawan waɗanda za a yi wa awan da kuma yawan ayyukan da za a auna abubuwan da za a auna da yawa to shi yasa ake kawo su a sigar jami'i mu'tazila suna daga cikin wanda suka karyata samuwar mizani suke cewa wannan mizani da Allah ya faɗa yana nufin adalci don a harshen larabci akan ce fulanun mizan wato fulanun adl wato wani mizani ne ma'ana wani mai adalci ne suka ce haka shi mizani ramzi ne na adalci shi yasa kowa a kotuna za ga an yi alamar shi an yi abin da wato guri ne da za a yi maka adalci ba za a cutar da kai ba saboda haka suna cewa wannan shine mizanin da ake nufi Allah zai yi adalci shine kawai abin da ake nufi da mizani amma ba wani abu ne wanda muka sani irin mizanin da muka sani lahu kiffatani wa lisan ba wannan ne ake nufi ba suka ce saboda Allah subhanahu wataala ai ya san ayyukan kowa ya san duk abin da mutum yake ya san gurgurdan ayyukan sa masu kyau ya san wadanda ba su da kyau saboda haka ya san me yayi baya bukatar sai an auna wannan yayi yawa sannan a gane cewa dan aljanna ne wannan kuma nashi yayi sakayo a gane dan wuta ne suka ce duk ba bukatar wannan don Allah subhanahu wataala muhitun bi amali khalqihi to ansar wannan na farko dai ayoyin alqur'ani kamar yadda muka ji sun tabbatar da samuwar mizani sanadi san manzo sallallahu alaihi wasallam da dama da babu wato masu yawan gaske sun tabbatar da samuwar mizani da kuma awo da za a yi wannan abu ne wanda yake shubhu mutawatir kuma kace mutawatir ne ma'ana mai ya zo ta hanyoyi da dama ta hanyar ganganku saboda akwai wannan mizani kuma kasancewar ubangiji subhanahu wataala ya san ayyukan bayansa gaba ɗaya wanda ba zai hana ya awu ba ai Allah subhanahu wataala ya san abinda bayansa suke aikatawa amma ya sanya musu mala'iku masu tsaransu kuma suna rubuta abinda suke yi ai ya sani ai da sai a bari kawai ya aiki da iliminsa ba sai an samu masu rubutu ba Allah baya bukatar rubutunsu kafin ya rike abinda aka aikata kafin ya san abinda aka aikata kafin bawa ya aikata abinda zai aikata Allah ya riga ya sani dan shi kaddara masa aikin ma da zai yi wallahu khalaqakum ma ta'malun haka aikin da kake shi ya halicci aikin saboda ka ya san komai amma duk da haka ka sanya mala'ika wanda yake rubuta ayyukan ka sanya mala'iku waɗanda suke rubutu inna alaikum lahafizin kiraman katibi sannan kuma wannan littafin da aka yi rubutun za a zo da shi har ranar alkiyama duk da Allah ya san duk abin da yake ciki amma dai haka za a zo da shi ce iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba zamantuwar Allah ya san abin da yake cikin littafin da abin da ba wa aikata bai hana a zo a ce da shi karanta kaga aikin da kai kanka kai wa kanka hisabi sannan aka zo wajen hisabin nan ma idan mutum yayi runtu nan ma ai kaga Ubangiji subhanahu wataala ya san abinda mutum yayi amma duk da haka zai kafa shaida yawma naqtumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun hatta idza ma ja'uha shaida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun kaga duk da Allah ya san abinda bawa ya aikata idan bawa ya ce zai yurinto sai Allah ya rufe bakin sa sai zama hannayensa da kafafuwansa su yi bada shaida akan abinda ya yi da fatar jikinsa to kaga inda a ce ilimin Allah kadai da shi zai aiki a dan kaga ba bukatar sai an samu wasu shaidu daga cikin mahaluki amma dan Ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar wa da bawa cikar adalcinsa cikar adalcinsa baya kama shi da iliminsa duk da ya sani baya kama shi da iliminsa saboda sai ya zube masa ayyukansa shi da kansa iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba shi da kansa ya tabbatar da cewa ya wato ba zalunce shi ba ya tabbatar da cewa shi ya zalunci kansa saboda haka duka al'ummar musulmi in banda kadan da suka yi shuzuzi da mu'tazila sun tabbatar da cewa akwai mizani na hakika a ranar gobe kiyama wanda lahu lisanun wa kiffatani kamar yadda zuwa cikin wasu hadisai babu wanda zai inkarin wannan sai mukabir wanda zai ga dalili amma ya daga kansa ya kekasa kasa ya ce bai yadda ba amma ba haka ba abubuwa ne wanda suke a fili Allah ce wal waznu yawma idnil haqq mizani a wannan rana gaskiya ne saboda haka wannan su ne abinda suka rage a wannan aya wanda ya kamata mu ambata a tafsirin ta'jiya ba mu samu ambato ba kuma da wannan ne muka zo karshen wannan tafsiri namu na bana da fatan abinda muka yi na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladansa gaba daya abinda kuma muka yi na kuskure da tuba harshe Allah ya ganar da mu Ubangiji ya dora mu akan sawaba kafin mu kai ga ambatan abu kalmomi ko batu na godiya waɗanda suka ɗauki taretarin yaɗa wannan tafsiri akwai faɗakarwa wanda nake so in yi da zama ita ce marfi na wannan tafsiri take da dangantaka da halin da muke ciki a yau ba mu kaɗai ba duk duniya ake ciki wannan annoba ta corona muna fatan Ubangiji subhanahu wataala ya yi mana ita wannan annoba kamar yadda aka sani ta zo da abubuwa wanda da can ba a taɓa yin irinsu ba wannan shi ake kira nazila a fiqhun musulunci ana kiranta nazila wato wani abu sabo wanda da ba a san irinsa ba ya zo wa musulmi to abinda yasa muka ce abinda ba wai ita annoba bace nazila annoba da man can akwai ta abinda ta zo da shi muke magana annoba can da man an taɓa yi amma yi waɗanda suka fi wani hadari kamar yadda a cikin wasu jawabanmu muka yi ishara akan haka amma wannan ta zo da wasu abubuwa wanda da can ba a taɓa samun irinsu ba musamman abinda ya shafi rufe guraren ibada a can da can an samu annoba amma ba a yi doka ko shugaba ya ce ya rufe gurin ibada ba ka shiga sai dai kawai tsananin annobar ta sa kowa ya ta kansa ba ma wanda yake tunanin ya je masallaci ya sallah wannan shine abinda tarihi ya nuna mana tabqa al-masajid mu'attala ko mughlaqa bila musallin ba wai doka ce ta hana sallar ba a ce wani yazo zai sallah ko su zo sai sallah aka ce kar su yi ba an hana amma saboda bala'i yayi bala'i babu ma kowa yana ta kansa mutane daga wannan yaro su an tafi kai shi wani ma yana ana dawowa wani za a tafi kai saboda ka cikin wannan zirga-zirga tashin hankali ya hana mutane su tuna ma a je a yi jam'i ko wani abu to wannan shine abinda da ya faru amma abinda yanzu ya faru a duniya ba wai kasar mu kadai ba ina magana duk duniya dakatar da salloli a guraren ibada dan adam kowa ya zauna a gida wani abu ne wanda yake sabo to dukkan wata nazila duk wani sabon abu in yazo wanda yake bukatar malamai waɗanda suke masu ilimi wanda za su yi nazari akan su ambaci hukuncin Allah akan sa to zai buƙaci abubuwa guda uku duka wata nazila in ta zo akwai abu guda uku da ake buƙata abu na farko at-tasawwur tasawwurun nazila a fahimci mecece menene wannan abu wani abu da ya faru ya yake, a fara daga ina ya samu asali, menene ya sabbaba shi, waɗanne irin nata'iji yake da su, waɗanne irin abubuwa yake da su masu hadari ko masu abin nan. Yadda yana buƙatar dai a san tasawurinsa gaba ɗaya, a san shi menene wannan abu. To kaga wajen tasawur ɗin abin ana buƙatar a nemi masana abin. Kaga in wata nazila ce da ta shafi tattalin arziki, kamar yadda muke gani ayyuka na tattalin arziki da yawa, wasu abubuwa sababbi na ciniki suna zuwa wanda da can al'ummar musulmi ba su san su ba, wanda ya buƙaci dole a nemi hukuncin su a shari'ar musulunci, don shari'ar musulunci ta dace da kowane zamani. To kaga akan kirawo ƙwararru akan harkar tattalin arziki, in harkar banki ne ƙwararru akan harkar banki, haka nan a harkar likitanci. Abubuwa da yawa waɗanda aka samu sababbi wanda da babu su, in suka faru suka zo ana buƙatar malamai su yi bayani akan su, akan nemo waɗanda suke ƙwararru akan wannan, a nemi cewa to ku yi mana bayanin abin nan ya yake, ta ya yake, ya surarsa take, shi ne tasawur, ya surarsa take, ku gaya mana haƙiƙanin yadda yake. To in suka yi bayani to su sun gama aikinsu, sun gama aikinsu. To shi kuma malami wanda yake faqihi, ya san ilimin addini, ya san usul na shari'a, ya san furu' na shari'a, zai yi bincike akan hukunci. To anan shi kuma akwai matakai guda biyu, bayan nasu sai matakai guda biyu waɗanda su ne kuma malamai nan za su taka rawa, nan ne aikinsu. Shi ne takyif, na farko takyiful mas'ala, shin wannan abun da ya faru an taɓa samun wani abu a baya can da ya yi kama da shi, akwai wani nassi da zai shiga ƙarƙashinsa a Al-Qur'ani ko a hadisi ko a cikin maganganun malamai ko fatawoyinsu ko maganganun sahabbai, shin ko kuma wani al-asul min usul shari'a, ka'ida min al-qawa'id al-fiqhiyya, ko abin nan asul min usul min al-usul shari'iyya. To shi aikin malami shi ne bincika cikin abin da ya sani na nususul kitabi was sunna da aqwalul ulama da fatawul ulama, ya duba ya ga cewa wannan matsala ina za ta shiga. Wannan shi ne takyif, aikin malami ne zai yi, ba aikin likitan ba ne, ba kuma aikin masanin abin nan, masanin tattalin arziki ko wani abu ba ne, wani aikin malami ne, shi zai yi wannan binciken. Suna cewa shi a takyif ɗin nan akan samu, akwai at-takyiful basit, akwai at-takyiful murakkab. At-takyiful basit wanda yana bincikawa sai ga wani abu gashi guda ɗaya shi yayi kama da wannan abu, shi kenan kaga ba wahala ce to ai wannan abu yana da wani abu da ya kama da shi a dacan, shi kenan ga hukuncinsa, shi kenan an wuce, ko ga wani nassi da zai shiga ƙarƙashinsa ƙarara, shi kenan an wuce. Wannan shi at-takiful basit, baya buƙatar wahala wajen tsayawa da nazari da zurfin tunani da sauransu. Kamar a zo a tambayi faqihi game da abincin bofi da ake yi na gidaje na restaurant, bofi ko to kaga a da can babu wannan bofi, shi bofi kaga kowa da kowa da kuɗi ɗaya zai biya, da wanda zai ci kaɗan, da wanda zai ci da yawa, duk kuɗi ɗaya za su biya. To shin ya halatta mutum ya zo ya buɗe, wani ya zo ɗan ƙaramin ciki gare shi, wani kuma ya zo wawaka, amma an ce shi da wannan da wanda kuɗi za su biya, shin ya halatta? To kaga wani nazila ce sabuwa, duk da ba wani hukunci a yanzu. To in ya koma yana bincike sai ga a da can ai akwai al-hammamat, akwai hammam da ake guraren wanka da aka sani tun zamanin daular Abbasiyya da sauransu. Wannan guraren wanka a wancan lokaci ba kan famfo ake jawowa ko wani abu ba, ruwa ake tanada a aji. Wani zai shiga ya biya kuɗin ya yi wanka ya ɓanna ruwa da yawa, wani ya yi kaɗan, amma duk kuɗi suke biya, kuma duk malamai sun yi ittifaƙi a kan halaccin wannan, duk da bambancin da ake samu na zubar da ruwan. Saboda haka dan an samu bambanci na ci, kai ka gana ma ka ci kaɗan, in kana so ka ci da yawa, amma dai ka fita da shi, ba haka ake cewa ba. So kaga wannan takyif ne wanda yake basit, amma akwai takyif al-murakkab wanda in ya bincika sai ya ga sama da asali guda ɗaya, ma'ana sama da ka'ida guda ɗaya tana fuzgar wannan hukunci, ya ga al-asl a nan ga wata ka'ida tana fuzgarsa, ga wata ka'ida can ma ita kuma ta fuzge shi ta nan, wannan ta fuzge shi ta nan. To saboda haka sai ya rasa da wace ka'ida zai ilhaƙinsa. To a nan ne ake samun saɓani na malamai, wasu ilhakinsa da wannan ka'ida, wasu a'a zai shiga cikin karkashin wannan ka'ida. Wani kuma gaba daya ba zai shiga kowace ka'ida ba, sai ya zanto asil ne mustaqil mai cin gashin kansa. To kaga ashe duk sanda aka samu nazila, to dole ne wajen nazari a kanta a bi waɗannan matakai. Mataki na farko shine matakin waɗanda suke masana da za su yi bayanin nazila ɗin, in suka yi wannan sun gama. Saboda kaga a nan kuskuren masu cewa me ya shigar da malamai batun corona, a nan kuskuren su yake. Su a tunaninsu in an wanda yake da tasawul matsala kuma shi da zai faɗi hukuncin da za a yi, a'a shi aikinsa ya yi bayanin ya take. Amma at-takyiful fiqhi da kuma abinda za mu faɗa na uku shine tanzil, at-tanzil, wannan da aikin malamai ne. Malami sannan kuma bayan ya gama dukkan bincikensa ya samar da hukunci, to sai kuma magana tatbikinsa shine tanzilinsa ala alwaqi. To hukuncin nan da na samu daga abubuwan da na tattara zai dace da yadda al'umma ta ko yadda yanzu ake ciki ko ba zai dace ba. Kaga a nan kuma zai zo ya dubi masalih da mafasid, duk wani abin da zai zo da shi in zai sabbaba wato barnar da tafi wanda ake barin kawarwa, to kaga ba zai dabbaka shi ba. Duk da gashi hukuncin da ya same shi, amma kuma akwai wata mafsada a'azam da mafsada da yake barin kawarwa, ko kuma ya zanto akwai wasu masalih da suke sama da wanda yake barin tabbatarwa maslahar da yake, ko akwai wasu masalih kuma manya da zai iya turewa, za ana buƙatar tahsil a'azamul maslahatayn. To kaga wannan shi ma wani aiki ne na malami, ba wani wanda zai wannan aiki. Saboda haka a nan jan hankalin da nake so in yi ga kaina da malamai da 'yan uwana ɗalibai akan wannan matsalar, bayan bayyanar wannan corona da abubuwan da ta zo da su, an yi ta ƙoƙari a fita da wasu fatoyi da sauransu. Wannan fatoyi aka yi saɓani wajen fitar da su. Duk sanda wani abu ya sauka bayan waɗancan mara tartib da ake bi, tartib ɗin dole a tafi a da kansu, tasawur, takif, sannan tanzil. To bayan su kansu malamai ko a da can suna da manhaj na istidlal daban-daban, ba manhajinsu guda ba ne. Akwai wanda yake da al-manhajul istidlali, shi kawai zai binciki dalilai ne, ba ruwansa da cewa wannan mazhaba ce wannan ba mazhaba ba ce, shi zai binciki dalili ne a kansa zai yi gini. Akwai kuma wanda zai ɗauki manhajul mazhabi, shi abin da ya yi daidai da mazhabarsa shi zai kawo, don abin da ya fita daga mazhabarsa to zai ƙoƙarin ya ga ya kawar da shi. Akwai kuma al-manhajul mazahibi, wanda shi kuma mazhabobin duka zai duba amma dai ba zai fita daga cikinsu ba. Akwai wanda shi kuma kawai abin da zai ce shi zai duba al-maqasid, shi kawai maqasid yake dubawa, duk da cewa su ma waɗancan suna duba maqasid ɗin, ba wai ba sa duba maqasid ba. To yadda ake samun manhajul ulama su bambanta wajen yadda za su yi mu'amala da ita nazila ɗin, dole ne a samu bambanci wajen hukunci. Shi yasa za ka ɗauka da dama daga cikin mas'aloli waɗanda suka zo sababbi, idan kana karanta maganganun malamai za ka ga an ɗan rabu, wasu ce kaza, wasu ce a'a, su suna ganin yadda ya kamata a yi takyifin mas'alar nan kaza ne, kamata ya ta shiga ƙarƙashin babi kaza don haka ta ɗau hukunci kaza. Wasu ce a'a, mun fi ga ta kamata ta shiga ƙarƙashin babi kaza don ta ɗau hukunci kaza. Saboda haka wannan saɓanin dole ne a same shi. Idan aka samu saɓani a irin wannan, bai dace a samu kowane ɓangare ya riƙe abin da zafi ko na zafafan kalmomi ba a juna. A ce wanda ya ce shi a rufe masallatai ya zafafa akan wanda yake ganin cewa a bar masallatai ko a gwagwararen ibada illa iyaka, a ɗauki wasu matakai na yadda za a kare kai, kada wannan shi ya ɗau zafi akan wannan. Shi ma wannan da ya ce a buɗe, kada ya ɗau zafi akan wanda ya ce a rufe. Kowanne ya yarda da cewa ɗan uwansa yana ƙoƙarin ya kawo wani abin da yake ganin ya fi daidai da hukuncin shari'a akan matsalar, kada a tuhumi addinin juna. To amma abin da ya zo yana ta faruwa abin ne saɓanin abin da ya kamata a ce a ilmance an dube shi. Sai ya zanto waɗanda suka ɗauki cewa a rufe masallaci suna ganin waɗannan da suka ce a buɗe masallaci illa iyaka kawai a ɗauki matakai na kariya da ake so a ɗauka, sai suke ganin kamar suna wasa da rayukan mutane, suna jefa al'umma cikin haɗari, ba su da abin nan hangen nesa, ba sa zarfin tunani, ba sa kaza, ba sa kaza, ba sa kaza. Ya zanto an bude kofa har ya zanto ammatun nas su ma sun shiga. Sai kaga yaro bai kai ya kawo ba, yana sarfar malami saboda ya dauki ra'ayin da yake sabanin nasa. Sai kaga jahili ya zo ba kowa yana so kan malami akan ra'ayin abin da musa. Haka nan su ma waɗanda suka ce a bude masallaci, su ma ba daidai bane su tuhumi waɗanda suka ce a rufe masallaci. Waɗanda su tunaninsu ya ba su cewa a rufe masallaci. Kada su ɗauka waɗannan wasu mutane ne da aka saye su ko ƴan kwangila ne ko suna son su rushe addini ko da mun addinin bai dame su ba ko suna so a hana sallah ko sun haɗa kai ana so a ƙabawa mutane ra'ayin Yahuda da Nasara da sauransu. A shiga sukan addinin mutum har ila hazal had, har ta kai ana tuhumar aƙidarsa, ana tuhumar wala'insa ga addininsa. Tare da cewa matsalan nan a duk duniya, duk babu wata ƙasa da za ka samu akwai malamai face sun yi saɓani a kai. Hatta a ƙasar Saudiya, wanda su ne suke da wata sulɗa wadda in aka ce ga wani abu da hukuma ta tafi a kansa ba a yadda wani ya yi magana. In ka yi magana kuma a yadda yanzu abubuwa suke tafiya za mutum zai tafi kurkuku. To hatta a nan an samu waɗanda suka saba. Yanzu lokacin da aka ce za a rufe ko aka fara rufe haramain, Sheikh Abdullah Sa'ad shi ya fara fitowa ya ce ba haka ya kamata ba, shi bai goyi baya ba. Ya kawo duk hujjojinsa da yake ganin zai kawo. Yan sanda suka kirawo shi daga baya kuma da aka sake shi. To kuma na san a cikin Saudiyan dole ne banda Abdullah Sa'id za a samu wasu. Ila iyaka kawai zarf yanayin da ake ciki ba lallai su iya bayyana ba. To sauran kasashe kuma da ba wannan hadith wala haraj. Ga sunan an samu da yawa waɗanda suka saba. Duk da cewa qararat wato dokoki na kasashen sun tafi akan rufewar, to amma an samu kuma waɗanda sun saba. Za mu ga cewa waɗanda suka tafi akan arife, za mu ga akwai hay'atu kibarul ulama ta Azhar, hay'atu kibarul ulama ta Saudiya, majma'ul al-fiqh al-islami ad-dawli, al-majlis al-a'la, al-majlis al-islami al-a'la na Morocco, da yawa daga cikin malamai waɗanda suka tafi akan a ce suna ganin cewa wannan abu ya kai yadda za a dakatar da ibada, saboda da afwan za a dakatar da jam'i a masallaci ko juma'a saboda a samu saukin daukan ko yaduwar wannan abu. Saboda waɗannan kuma malamai duka ba zai yi ka tuhume su da cewa ba sa son addini ba ko suna yi wa addini zagon ƙasa ko suna son su lalata addini. Haka nan ta bangare guda an samu wasu kuma malaman ne su ma wanda su ma suke ganin cewa abun bai kai har a rufe masallaci ba. Yanzu kaga akwai Darul Ifta' Libya. Darul Ifta' Libya malamai ne masu fatawa na Libya, su suna ganin bai kamata a kai ga rufe masallaci. Haka nan Rabi'atu Ulama'il Muslimin su ma fatawa su kenan cewa ka a rufe masallaci gaba daya. Haka nan Majma' Fuqaha'i Shari'a na America su ma fatawa su kenan cewa ka a rufe masallaci gaba daya. A dauki matakai na yadda za a jidege ko kuma za a dakatar da yaduwarta ba tare da an abin nan ba. Sannan akwai ɗaiɗaikun malamai wanda suka tafi akan haka a ƙasashe daban-daban. Sheikh Muhammad Ismail Al-Umrani dan malami ne dattijo tsoho ya doshi dari mutumin Yaman, yana daga cikin ra'ayinsa shi yana ga bai kai abinda har za a rufe masallatai ba, a dauki matakai ne za a dauka. Muhammad Al-Hasan Wuljaddadu an san shi cewa malami ne wanda ya tumbatsa a cikin harkar fiqh da sauransu, shi ma yana da wannan ra'ayi. Dan Mauritania ne, shankiti ne, irin su Abdullah Sa'ad, irin su Sadiqul Ghiryani. Sadiqul Ghiryani shi ne mufti na ƙasar Libya. Irin Muhammad Salim Dadu Dudu shi ma har rubutu na ga yayi akan wannan. To banda shi kuma an samu da yawa, Dr. Hakim Mutairi da sauransu wanda su suna ga Sheikh Abdulrahman Abdul Khalid, duk su suna ganin cewa to su ma ne ba za ka tuhume su akan cewa ba san abin da suke yi ba, masu tsukakkiyar kwakwalwa ne, ba san maslaha ba, ba sa duba maslaha, ba sa kaza, ba sa kaza, ba sa kaza. Kuma hatta a duniyance ba duka kasashe bane suka dakatar da ibada, ba duka kasashe bane, hatta a kasashen Turan. A yanzu a cikin halin da ake ciki ka kasar Jamus, kasar Germany sun yadda ayi jami'i a masallatai, illa iyaka kawai sun ba da dokokin cewa abin nan. Duk da cewa kasar Germany, kasar Jamus ba su dauki addinin musulunci a matsayin addini ba official, baya daga cikin addini official, ba kamar kasar Belgium ba da kasar Holland wanda su sun yadda musulunci addini. a kasar cikin addinan kasar akwai musulunci amma kasar kasar Jamus babu wannan ba su yadda cewa addinin musulunci addini bane officially amma duk da haka sun ba su dama su yi sallah duk da haka sun ba su dama su yi sallah kasar Spain sun kira musulmi kace in kuna so za ku yi jami'i za mu ba ku dama ku bude masallatan ku amma ga sharuɗan da muke so za ku bi kaza 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 muke so ku kiyaye ku je ku yi sallah kasar kasar Spain duk da yadda ka ga mace macen ya faru a kasar Spain ba a magana sa ana sun haka kasashe da yawa a cikin kasashen musulmi Pakistan ba su rufe masallatan su ba suna ce abin da kasar Indonesia ba su rufe masallatan su ba abin da Mauritania haka sau haka akwai wannan hatta a duniyancin sannan kuma akwai kasashen da suka rufe kasar Saudiya kasar Egypt kasar abin nan Jordan da sauran kasashen Laraba da yawa Sudan da sauransu su kuma sun rufe sau haka yadda aka samu sabanin a ta fuskar malaman haka nan su ma a gwamnatocin an samu sabani a nan saboda haka kaga ashe ba abu ne na daga jijiyar wuya ba ana tuhumar juna ko ana yi wa juna miyagun addu'o'i kamar yadda yake faruwa a tsine ma wasu shugabanni cewa sun hana sallah tare da cewa wani abu ne global duk duniya kuma shi wannan da ya dakatar da yin ibada abin nan sallah ba ibada ba ba so nake ce ibada dakatar ya dakatar da jami'i ko juma'a ba shi kadai ne faro ba yana da abin nan kuma watakila ba lalle ne sai ya saurari fatawar malamai ya yi ba shi dai ya ga duk duniya an yi saboda ka shi ma zai yi ko sai so ko kasu so saboda ka in wani abu ya zo irin wannan kana da ra'ayi faɗi ra'ayinka amma kada ya zanto ka ɗauka cewa ra'ayinka shine ƙarshe in wanda duk bai bi ra'ayinka ba ko dai baya san addini ko kuma yana faɗa yana jefa mutane cikin haɗari dole ne ka duba cewa duk inda nazila ta sauka za a samu wannan idan muka yi maganar tasawur wanda muka yi maganar sa da farko a tasawur wanda shine jigo in ba da shi ba to duk hukuncin da zaka gina zai iya zama a karkace in tasawur din ya zan a karkace to hukuncin da zaka gina abin nan Yas ibn Muawiya kamar yadda yake cikin Jami'u Bayan al-Ilm Fadlih yana cewa inna sha idza bunya ala a'waj lam yakad ya'tadil duk wani abin da aka gina shi akan karkataccen abu to ba zai miƙe ba shi ta kanta corona nan har zuwa yanzu ba a gama fahimta ta ba kullun ji kake ana faɗar wasu abubuwa sababbi su alarmomin corona na duniya kullun faɗar wasu abubuwa suke yi da farko a zo a ce ba ta kama yara ƙanana aka da aka ce a shi tana kama ƙanana aka da aka ce mutum ya ɗauka zai yaɗa wa mutum uku ne aka da aka ce a zai fi uku zai kai shida ban sani ba an kuma ƙara akan haka ko an rage ban sani ba to aka dawo aka ce wasu suka fito suka ce maganar cewa tana zama akan wani object wani abu wanda za a ɗauka a shafa a taɓa a ɗauka a nan babu wani abu da yake tabbatar da wannan aka dawo ana abin nan ana jayayya akan wannan saboda abubuwa kullum sababbi kake karaje akan ta to kaga ashe tasawur ɗinta ma har yanzu bai gama kammala ba ashe kaga duk wani hukuncin da za a gina ba mamaki nan gaba a zo a gyara akan sa saboda an gina shi akan abun bai gama cika ba saboda haka nake kira ga ƴan uwana ɗalibai da malamai cewa ya kamata a dubi abin ta fuskar ilimi ba ta fuskar baƙaƙen kalmomi da munanan kalmomi ba a duba kuma a ga abin da ke maslaha idan ya zanto gwamnati inda kake ta yi wata doka ta ɗauki wani ɓangare to kakka buɗa ma waɗansu malamai da suke goyon bayan wannan ɓangare ka ce gwamnati ta saye su kakkace gwamnati ta saye su tunda kafin ma su yi wannan wasu sun riga wasu ƙasashen me yana cewa gwamnati ta saye su haka nan wanda bai ɗauki wannan ba kada ya fito yana cewa mutane ku saba shi ma ba daidai ba ne idan ina da ra'ayin cewa a buɗe masallaci a ɗauki matakai na kare kai amma a yi bari a yi jam'i ba zan fito ba kuma idan gwamnati ce ka a yi in ce sai an yi wannan ma kuskure ne don ba zai haƙƙaƙa maslaha ba in za a yi haka rayuwa za ta koma fauda saboda haka yana da kyau a dinga duba duka ɓangarori a irin waɗannan abubuwa in sun faru kada a riƙa ɗaukan abu da zafi galibi mu ƙasarmu ban sani ba ƙarancin ilimin ne ya sa muke haka tunda ko ina an samu wannan amma abin a ɗauke shi da zafi ka ji ana tsinuwa ana wasu miyagun addu'o'i ana tuhunce-tuhunce ana jingina wa mutane sifofin da bai kamata ba saboda haka wannan ita ce faɗakarwa da na so in yi a ƙarshen wannan karatu da fatan Ubangiji subhanahu wataala ya yi mana wannan annoba Allah subhanahu wataala ya kawo mana ƙarshen ta, Ubangiji subhanahu wataala ya sanya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, sawa a cikin wani annoba ko kuma da wasu cututtukan daban, Allah ya gafarta musu, Allah ya yafe musu. Waɗanda suke marasa lafiya kuma Allah ya ba su lafiya, masu lafiyar kuma Allah ya kare su. Sannan daga ƙarshe akwai waɗanda suka taimaka wajen yaɗa waɗannan karatuttuka da muka yi a wannan azumi a kafofin watsa labarai, wanda dole ne mu ambace su kuma yi musu addu'a ta alkhairi. Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ayyukansu. Daga ciki akwai hukumar gudanarwa Sunna TV, hakanan akwai kwamitin Sautul Haq wanda suka ɗauki nauyin sa karatun nan a Aminci FM da Rahama FM da kuma Pyramid FM Kano. Sannan akwai kamfanin sarrafa takin zamani na Shenzhen wanda su kuma suka ɗauki ya sa karatuka na a kusan kafafen watsa labarai wajen guda biyar. Akwai abinan, akwai naga abinan garanti, akwai garanti FM, akwai nagarta radio Kaduna, akwai kuma companion FM Katsina, akwai NTA Kano da kuma garkuwa FM Sokoto. Wannan duk shi wannan kamfani na Shenzhen su suka ɗau nauyin yaɗa wannan karatu a cikin waɗannan kafofi guda biyar. Hakanan akwai Dagira Alternative Health Care a Borno, wanda su suka ɗauki nauyin sa wannan karatu a Dandal Kura FM da kuma BRTV Maiduguri. Hakanan akwai Alhaji Kabiru Hassan Sugungun, wanda shi kuma ya ɗauki nauyin sa wannan karatu a Aminci FM Kano. Sannan akwai Alhaji Awalu Rano AA Rano, wanda shi kuma ya ɗauki nauyin sa shi a NTA Abuja. Sannan akwai Alhaji Abubakar Aliyu dan madamin muradin, wanda shi kuma ya ɗauki nauyin sa wannan a radio radion jihar Zamfara. Sannan akwai Honorable Yusuf Sale da Nare Hadeja ko Dunare, Honorable Yusuf Sale Dunare Hadeja, shi kuma ya ɗauki nauyin sa shi a Sawaba FM. Sannan akwai Alhaji Rabi'u Shehu Gamawa, shi kuma FM Gamawa. Akwai Alhaji Rabi Isa Sheda, shi kuma a Zamzam FM da ke tasawa a Nijar. Sannan akwai iyalan marigayi Alhaji Adamu Garkuwa, wanda suka ɗauki nauyin sa karatun a BRC FM Toro. Sannan kuma akwai Alhaji Muhammad Indimi, wanda shi kuma ya ɗauki nauyin sa shi a NTA Hausa. Sannan akwai Gwani Muhammad Adamu Alkali, wanda shi kuma ya ɗauki nauyin sa shi a Express FM. Sannan akwai Alhaji Mustapha Maradi Niger, shi kuma ya ɗauki nauyin sa wannan karatu a Alheri FM. Za mu ga kimanin kafafen sadarwa 25 da suka yaɗa wannan karatu. Akwai ƴan uwa wanda suke tare da mu nan kullum wajen hidimta ma wannan karatu, musamman akwai shi Alaran Magwani Abdurrahman Adam, wanda kullum muna tare da shi nan, kuna ganin mu tare, shi yake jan baki da yana zuwa daga waje mai nisa tunda muka fara har zuwa yau gashi muna tare. Akwai ɗan uwa Malam Al-Qasim Abdurrahman, da shi ne shugaban Hawariyun, da shi ne ke gaba wajen tsare-tsaren yadda karatun za a ɗauke shi a kai shi guraren da ya kamata a kai shi domin yaɗawa. Sannan akwai Alhaji Nura Liman, wanda shi ma harkar sauti da sauransu shi ne yake ta tiri a kanta. Sannan akwai Malam Musa Gama Sunna TV, wanda su kuma su ne suke ɗaukan kyamara da Sunna TV domin aika shi inda za a nuna wa al'umma. Akwai Nura Adamu Usal TV, wanda shi ma tare muke koyaushe ana ɗaukan wannan karatu. Akwai Malam Shamsu Abati, wanda shi kuma shi ne yake turo muku shi ta Facebook, kuna gani in kun gan shi tar ana jin sauti, to duk kokarinsa ne, kuma ajin da aka fara ba a complain. Saboda haka waɗannan duka da muka ambata, da waɗanda ba mu ambata ba, waɗanda sun ba da gudunmawa, wasu ba mu san da su ba, wasu kuma watakila mun sha'afa ba mu ambace su ba, dukkaninsu muna musu addu'a ta fatan alkhairi. Allah subhanahu wataala ya karɓi waɗannan ayyuka nasu, ya sa musu a mizanin ayyukansu ranar gobe alkiyama. sannan Ubangiji subhanahu wataala ya tsare su daga dukkan abin ki, duk wani sharri na duniya Allah subhanahu wataala ya kare su daga gare shi. Allah ya nauyaya ma'aunansu na lada, Ubangiji ya sanya albarka a rayuwarsu da ta zurriyarsu da ta 'ya'yansu da dukiyarsu gaba daya. Da wannan muke du'a Allah subhanahu wataala ya nuna mana wasu shekarun lafiya da kuma sanya al'ummar musulmi ta koma cikin izzarta da ɗaukakarta kamar yadda take a baya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.